علينا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد يا مسلمين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau muna biyu ga watan Ramadan, hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da hekara 1441 wanda ya zo daidai da 25 ga watan 4 a Gregorian calendar 2020. Dan ci gaba da darasinmu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma da muka saba a wannan masallaci mai albarka, masallacin Juma'a na Miyetti, kamar yadda dai aka sani. Wannan tafsiri muna yin sa ne daga mu sai alaramma mai ja mana baki, sai kuma jami'an mu na media masu dauka mana karatuttuka, amma dai ana saka shi a gidajen radioyi kamar yadda muka bayyana jiya. Da fatan al'umma za su ci gaba da amfana da wannan. Allah ya amfanar da mu da junan mu baki daya. Idan jama'ar musulmi ba su manta ba, jiya mun yi bayani kan cewa muna cikin suratul hujurati, za mu tashi kan aya ta 12. Jiya mun karanta ta amma ban fassara ba, dan haka alaran ma zai sake jawo ta insha Allah ta'ala.
A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu katiran minadh-dhann بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace, ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani, kuka bada gaskiya, kuka kadaita Allah cikin ibada da rububiyya da kuma abin da ya shafi asma'uhu wa sifatuhu, ya ku waɗanda kuka yi imani da cewa Allah ne ubangijinku, amantum billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyyan wa rasula. Allah madaukakin sarki yana jan hankalin masu imani. Wannan yake nuna kan cewa ashe zunubi baya fitar da mutum daga da'irar musulunci, baya fitar da mutum daga da'irar imani, sai fa idan ya aikata shirka ko ya aikata kafirci. Yanzu za a faɗi wani laifi ne, amma sai aka kira masu laifin da masu imani. Wannan sai yake nuna ashe imani wani abu ne wanda aikin sabo ko aikin zunubi baya rugurguza shi ko ya karya shi, sai dai ya raunana shi ko kuma ya kawo masa tasgaro a cikin lamarinsa. Allah ya ce, ya ayyuhallazina amanu, ya kuma su imani, ijtanibu kathiran minadh-dhanni, ku nisanci da yawa daga cikin zace-zace. Malamai suka ce lafazin kathiran an faɗe shi ne, amma ana nufin gaba daya, ma'ana duk wani zato wanda yake mummuna, to lalle ka nisance shi, babu kai babu shi. Musulmi ba ɗabi'arsa ba ne ya zama yana munanawa ɗan uwansa musulmi zato, ko yana wasu maganganu akan ɗan uwansa musulmi wanda ba su da kyau. Sai Allah ya ce, inna ba'dadh-dhanni ithmun, domin da yawa daga cikin zato ainihin wato zunubi ne. Malamai suka ce ba'd ana nufin ɓangare na zunubi, na ɓangaren zato mummuna, amma zato mai kyau abu ne wanda yake mai kyau, kamar yadda hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da haka, cewa zannu bil mu'minina khairan, ku yi wa mu'minai zato na alheri. To kaga cewar Allah ba'dadh-dhanni ya nuna ɓangaren zato mummuna, amma mu zato wanda yake mai kyau, wannan haka ma ake bukata dangane da musulmi. Inna ba'dadh-dhanni ithmun, lalle wani ɓangare na zato zunubi ne. Allah ya ce, wala tajassasu, kar ku dinga leƙen sirrin junanku, ku dinga bibiya da cin tare da cin kafar junanku, kuna neman sai kun gano matsala da laifi da damuwar junanku. Kowa ya saka wa ɗan uwansa ido, yana tunanin ta ina zai kuskure ya zage shi, ta ina zai aikata ba kyau ya je ya yayi ya yama didi da shi a cikin gari, ta ina zai aikata wani abin da koda kusa kuskure ne shi kuma ya dauke shi a matsayin wata bulala da zai dinga dukan sa da ita a cikin al'umma wala tajassasu kar ku dinga yi wa kanku tajassus wato binciken kwakwaf ta yadda sai ka gano laifin mutum Allah ya ce wala yaghtab ba'dukum ba'da kada shashin ku su dinga gulmar shashi shine abin nan wala yaghtab kar ku zamanto masu gulmatar junanku wasu su je su gulmar wasu su je su faɗa abin da ba haka yake ba akan wasu koda kuwa ma abin haka yake matukar mutum baya so ka ambata shi da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa wannan ma gulmaci Allah ya ce ayuhibbu ahadukum yanzu ɗayan ku yana so an ya akula lahama akhihi ya dinga cin naman dan uwansa maitan alhalin ya rasu ko ya mutu ko kuma ba shi da rai fakarihitumuhu wannan na tabbata za ku kyamace shi ko kuma abin kyama ne a gurin ku ko kuma ku kyamace shi kamar ya zamanto fi'ili ne amri fakarihitumuhu karihitumu dhalika ai ku kyamace haka kar ku aikata wannan abu Allah ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah innallaha tawwabur rahim lalle Allah mai yawan karbar tuba ne rahimun kuma mai yawan rahama ne da gafara ga al'ummar musulmi idan sun yi ba daidai ba kaga lokaci guda Allah ya hana laifin sannan kuma sai rufe ayat da cewa idan an aikata aka nemi ya yafe to lalle mai yafewa ne ma'ana ta iya yiwa yanzu jin wannan aya wani zai ji cewa ai ya aikata waɗannan laifukan ma shi tun kafin ma a ja masa aya to menene mafita sai Allah ya ce masa innallaha tawwabur rahim in ma ka aikata kafin a faɗi wannan aya ko kafin ka zo wannan aya to yanzu ka tuba lalle Allah zai karɓi tubanka in kuma sai bayan ayar ne ka ji sannan kuma kuskure ya sa ka aikata waɗannan laifuka to har yanzu dai kofar tuba a buɗe take Allah madaukakin sarki zai karɓi tubanka malamin suka ce yaqulu ta'ala nahiyan ibadahul mu'minina an kathirin minaz zanni Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan magana ne yana mai hana bayi mu'minai dangane da yawan zace-zace wa huwa tuhumatu wattakhawun lil ahli shine tuhuma ma'ana ka dinga tuhumar mutum da abin da yake ba daidai ba ka dinga jin cewa ya aikata kaza ko shine kaza ko kana zata masa mummunan aiki iri kaza ko kuma ka dinga jin cewa wani maha'inci ne ko kuma bahi da kirki ko bahi da mutunci a cikin iyalanka ko kuma a cikin abokai ko kuma a cikin al'ummar da kake rayuwa da su wal aqarib da wanda suke makusantanka ka dinga musu irin wannan tuhumce-tuhumce wan nasi da shauran al'ummar mutane gabaki daya fi ghairi mahallihi a gurin da bai cancanta a ce an yi wa mutum irin wannan zaton ba to wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya hana yace li anna ba'd zalika yakunu ithman mahdha domin sau da yawa haka yakan zamanto tsantsar zunubi ma'ana ya zamanto zunubi da laifi wanda yake tatacce wanda babu ma matsala a ciki ya zama laifi wankakken laifi tataccen laifi falyajtanib kathiran minhu ihtiyatan dan haka mutane su nisanci ire-iren waɗannan al'amura dan kare kansu daga ainihin wato fadawa cikin halaka da fadawa cikin zunubi da fadawa cikin laifi a gurin Allah ya tabbata a hadisin Abu Huraira Allah madaukakin sarki ya karawa Abu Huraira yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace iyyakum wazzan ina jan hankalinku dangane da muyagun zato da munanan zato akan al'ummar ku fa inna zanna akdhabul hadith manzon Allah yace domin in kana neman mafi ƙaryar zance to ka samu zace-zacen banza da wofi zace-zacen da ba su da tabbas tsammanin sharri ga wanda yake bai ma ji ba bai gani ba irin wannan ba abin da ya fi shi ƙaryar zance a ciki dan haka Allah yace ku nisanci wannan manzon Allah yace na ja hankalinku dangane da aikata haka yace wala tajassasu kar ku dinga binciken kwakwaf akan junanku kuna neman laifin junanku kuna neman ya za a yi ku gano laifin junanku wala tahassasu haka kuma kar ku dinga da tahassus da tajassus malamai suka ce dukkanin ma'anar su daya sai dai akan yi amfani da tajassus wajen bincike mummuna akan yi amfani kuma da tahassus wajen bincike mai kyau ko zato mai kyau ko binciken abu mai kyau kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa dangane da annabi Yaqub da ainihin wato ƴaƴansa yace ya bunai yadhhabu
ya bani yadhhabu fatahassasu min yusufa wa akhihi wa la tayasu min ruhillah innahu la yayasu min ruhillah illa alqawmul fasiqun
Ubangiji subhanahu wataala lokacin da yake ba labari dangane da Annabi Yaqub da ya tura ƴaƴansa domin su je su bincika ainihin wato Annabi Yusuf shine ko ba shi bane da ya tashi yana musu wasiya cikin abin da yake gaya musu yace ya baniya ya ku ƴaƴana idhabu kutafi fatahassasu min Yusuf ku bincika labarin Annabi Yusuf kaga wannan tahassus din ya nuna la bincike ne na alkhairi domin binciken wanda ya bata ko binciken wanda ake tsammanin yana gari kaza dan a gano yana nan ko baya nan wannan abu ne wanda yake mai kyau dan a gano lafiyarsa da halin da yake ciki yasa suka ce hi tahassus ana amfani da hi ne wajen binciken abu wanda yake mai kyau amma wasu malamai suka ce kalmar tahassus ko tajassus tana nufin bincike wanda yake mummuna akan mutum da kuma leke-leken sai ka gano laifinsa at-tahassus kuma suka ce ana amfani da hi wajen sauraron maganganun mutane wanda ba sa so ka ji ma'ana mutane ne kuna tare sai suka nemi excuse suka ce wani da Allah ya hakuri zan gana da wani zan dan yi magana da shi sai ka ce a ba damuwa sai kira hi gefe sai ya koma suna magana da hi to kai kuma sai kana ta matsar da kunnanka kana ta kasa kunne ka ji wannan zance suke tattaunawa to suka ce wannan shine tahassus ko kuma ka zo bakin kofar mutane kana sauraron me suke tattaunawa a cikin daki suka ce wannan shine tahassus ma'ana da tahassus da tajassus dukkan su an dauke su a bisa fasara mummuna sai dai kawai wannan shine ma'anarsa a binciki wani abu wanda yake ba kyau wannan kuma ma'anarsa shine a saurari wata magana da ba a bukatar ka jita magana ce ta sirru ana so a yi tsakanin wani da wani kai kuma ka sa abin nan ainihin wato kahon zuka dole sai ka ji me ake yi wannan laifi ne a gurin Allah subhanahu wata'ala dan haka dai malamai suka ce da Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace wala tajassasu kar ku dinga binciken junanku mummunan bincike wanda za ku je kuna gano sirrin juna wala tahassasu kuma kar ku dinga binciken abin da ba a so ku ji sai kun ji wala tanafasu kar kuma ku dinga tsetsere akan abin da yake bahi da kyau ma'ana kowa yana ta kokarin sai ya ainihin wato fi dan uwansa ko sai ya wuce dan uwansa kuma musamman akan abin da yake mummuna amma inda a ce at-tanafus kamar yadda Allah yake cewa fi zalika
wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun
Allah yace wa fi zalika dangane da al'amarin addini da al'amarin Allah falyatanafasil mutanafisuna masu rige-rige da tsere su kamo juna ko su wuce junansu kowa yayi kokari akan wannan to kaga wannan at-tanafus idan akan abin da yake mai kyau ne kaga wani yana abin alheri kana so kai ma sai kai irinsa kaga wani yana yin abu mai dadi kana mai albarka kai ma kana so kai irinsa wannan babu laifi kamar yadda manzo Allah yake cewa la hasada illa fi ithnaini ba a hasada da mutum ai ta kokarin sai an yi irin abin da yake in ba akan abubuwa guda biyu ba rajulun atahu Allahul hikima mutumin da Allah ya bashi hikima da ilimi yana karantar da mutane yana kuma nusar da su yana nuna musu Allah yana samun lada ta wannan kai ma kai kwadayin ina ma ka samu irin wannan karatu nasa ko ilimin sa ko ma ka fi shi wannan babu laifi da kuma rajulun atahu Allahu malan fasallatahu fi dinillah mutumin da Allah ya bashi dukiya sai ya dora dukiyar nan akan ciyar da addinin Allah da taimakon al'umma da samar da hanyoyi na cigaban mutane wannan idan haka ne kake so ka samu dukiya kana gasa da wani akan wannan wannan babu laifi a ciki amma in ba haka ba duk tanafusin da ya zamanto akan aikin sharri ne ko akan aikin banza ko abin da akan abin da bai tabbata ba malamai suka ce wannan ba daidai bane shine wanda Annabi yake tsawa akan sa anan cewa wala tanafasu kar ku dinga tsere-tsere da zeman sai kun fi junanku ayyukan sharri da ayyukan banza wala tahasadu manzon Allah ya ce kar ku dinga hasada da junanku wani ya samu ni'ima ka dinga fata ko tamanni zawali hazihin ni'ima kana ta fatan ya za'ai wannan ni'imar ta gushe ko da ku wannan gushewar zai iya jawo hallakar wannan mutumin zai iya jawo shigarsa damuwa zai iya birkita lamarin ƴaƴansa da zurriyarsa da dukiyarsa da komai nasa na rayuwarsa kai dai fatan ka ya za'ai wannan ni'imar a ce babu ita ga baki ɗaya gare shi wannan mummunan al'amari ne bai dace ga musulmi ya dinga irin wannan ba ku duba ku ga al'ummar musulmi yadda manzon Allah ya jero mana ayyukan zunuban da yanzu kusan babu wani da zaka daga ka wanke hitas da soso da sabulu cewa bahi da irin wannan dabi'a wani yana gaba da dan uwansa wani yana hasada da dan uwansa wani yana binciken laifin dan uwansa wani so yake yafi wani mummunan zunubi da laifi kowa da irin bangaren da ya rike na ire-iren waɗannan ayyuka miyagu ake aikatawa. Wannan dalilin yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hana ainihin wato mutane su aikata ire-iren waɗannan ayyuka. Dan haka wallahi kowa ya ji tsoron Allah, da manzon Allah yake cewa wala tahasadu din nan, kar ku yi hasada wa juna. Menene abin hasada a rayuwa? Shi dai malamai suka ce mai hasada na farko dai tukunna yana fada ne da hikimar Ubangiji, dan shi Allah ba zai fasa ɗaukaka mutane da ainihin wato a dan kofar da wasu ba. Yana daga cikin aikin Allah, yarfa'u bihi al-akharuna, yana daga darajar wasu, wa yada'u bihi al-akharuna, yana kuma ainihin wato dan kofar da wasu. Dan haka a yau din nan yanzu akwai wanda sun yi kuɗi, a yau din nan, daga yau din nan yanzu din da nake magana, akwai wanda yau Allah ya rubuta shi ya zama mai arziki, kuma ba wanda zai zaka yi da shi wallahi. A yau din nan akwai wanda ya samu jari, da yana ta nema shekara da shekaru bai samu ba. A yau din nan akwai wanda Allah ya bashi aikin gwamnati ya samu appointment mai rai da lafiya. A yau din nan akwai wanda da bai da lafiya yanzu ya warke tas, kai kuma kana ta fatan ina ma kar ya tafi ya mutu. A yau din nan akwai wanda yanzu haka an saka date din auren shi, ce bayan sallah da sati biyu, kai kuma kana nan kana ta nunkufurci da cewa ya za a yi wannan magana ta kifi, kama je ka masa sharruka da yawa a guraren mutane cewa mutumin banza ne, kar a bashi wannan yarinya. To yau Allah ya tabbatar masa. To duka waɗannan al'amura haka suke faruwa. Haka kuma a yau akwai wanda Allah ya jarrabe shi da jinya, lafiyarsa kalau, amma yau yanzu haka yana asibiti, Allah ya jarrabe shi. A yau din nan akwai wanda tattalin arzikinsa ya samu tasgaro, da yana da kuɗi yana jujjuyawa, yau din nan Allah ya karya kashin bayan tattalin arzikin. A yau din nan akwai wanda Allah ya kaddara aka kore shi a gurin aiki, da ya samu aikin yana samun salary yana kaza yana kaza, yanzu an kore shi babu aikin tattare da shi. A yau din nan akwai wanda yau din nan aka ce masa to matar da kake neman nan an fasa baka, yan hasada din da yan gulma sun je sun yi aikin da za su yi, kuma Allah ya ba su nasara cikin kudurarsa, sun yi nasara an fasa bashi. To ba yadda Allah baya lamarinsa, lokacin da aka ɗaukaka wasu a lokacin kuma ake kaskantar da wasu, a lokacin da aka hore wasu a lokacin kuma ake hana wasu, a lokacin da ake bawo wasu a lokacin ake hana wasu. To wannan cikin aikin Allah, wannan al'amari ne wanda yake mai kyau, kuma wanda yake gudana a cikin kudurar Ubangiji. Kaga ashe da kai hasada wa wana kar ya samu, da kar kai masa hasada wallahi idan Allah ya kaddara ba zai samu, wallahi ba zai samu ba. Da kai hasada wa wana kar ya samu, da kai hasada masa ya samu, wallahi in Allah ya kaddara zai samu, baka isa ka hana shi samu ba. Ashe kenan shi kai mai hasada kana wahalar da kanka ne akan duk wani wanda kake wa hasada, wallahi wahalar banza kake sha. Dalili shine da kai da kar kai akwai kudurar Ubangiji da ke gudana take garawa a kan shi, wanda wannan kudurar ta bayi zuwa ga ko dai ya samu abin da kake mar hasada ko kuma kar ya samu. Duk iya hasada da zaka yi ba zaka hana faruwar abin da Allah ya kaddara ba. To ashe kaga wahalar banza kake. Abu na biyu shine kai mai hasada baka da kwanciyar hankali. Dalili kuwa shine kamar yadda muka faɗa, Allah baya fasa horewa mutane al'amari, kuma baya fasa hana wasu. To ranar da duk Allah ya hore wanda baka so a bawa, ranar ba za ka iya bacci ba. Ka dinga tunani, ka dinga nazari, zuciyarka tai ta bugawa har daga ƙarshe in kai wasa ka kamu da wata mummunar cuta a bisa a cikin akan al'amarin hasada. To wannan yana daga cikin mummunan sha'ani da musulmi ke jefa kansa a ciki. Yau mun wayi gari, uba yana yi wa ɗansa hasada, ɗa yana yi wa uba hasada, uwa tana yi wa ƴarta ko ɗanta hasada. Kaga mutum yana tare da wani wanda yake ɗan uwa ne na kusa da shi, amma baya son ci gaban shi. Mai gida yana yi wa yaro hasada, yaro yana yi wa mai gidansa hasada. Kaga yaro yana ƙarƙashin mai gida, ya cancanci a yi masa duk wani taimako, ya cancanci a yi masa duk wani agaji, amma a ƙi yi masa, a ƙi yi masa da ƙarfin tsiya. Akwai abin da yake haƙƙinsa ma, amma saboda ganin cewa in an bashi zai ci gaba sai a hana shi. Wannan duk yana daga cikin ciwo da cuta ta hasada. Yan siyasa suna yi wa junansu hasada, suna cin kafar junansu, suna zuwa su kai gulmar junansu, saboda kar a ba wani appointment kaza, kar a ba wani matsayi kaza, ko da ko ya fi kowa cancanta cikin wanda ya kamata a ba waɗannan al'amari. Wannan duk yana daga cikin cutar hasada. Hasada yau ta jawo ana ɗora mutane akan mukaman da ba su cancanta a ɗora su ba. Saboda me? Asali akwai wanda su suka fi cancanta, amma hasada ta sa aka je aka yi gulmarsu, aka faɗi wasu maganganun banza a kansu, aka zo aka ce an hana su an ba wasu wani. Wannan duk yana daga cikin ma'ana da mummunar ɗabi'a ta hasada. ɗan uwa ku ji tsoron Allah ku daina hasada ba ta da kyau ba ta da alheri ba ka da kwanciyar hankali kuma ba za ka hana Allah yin abin da ya ga dama ba to wannan bata lokaci har yaushe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wala tahasadu wala tabaghadu kar ku dinga kyamar junanku ku dinga ketawa junanku daga albughdu albaghada kyamar juna da kuma muguntawa juna da kin juna ba kuma gaira babu sabab inda zaka kyamaci mutun ne saboda yayi ba daidai ba ko ka masa nasiha ya kiji ka ja baya dangane da al'amarin shi wannan ka kyamace shi ne saboda wani dalili shar'i wanda shari'a ta yadda amma haka kawai ba gaira ba sabab ba siɗi ba sadada haka kawai ka daina kaunar mutum ka dinga mugunta masa ka dinga yi masa keta ka dinga yi masa mugunta ka dinga yi masa hasada ka dinga kyamarsa duk abin da ka ji na alkhairi a tattare da shi ka je ka tare wannan wannan irin sharri ne mala wannan irin sharri ne wannan mutum yana karkashin ka ma baka bar shi ba yana nesa da kai baka bar shi ba akwai matar da na sani ya ce ta rike a hannunta wanda ta kai a ce yarinyar nan an aurar da ita samari suna ta zuwa babbar damuwar ta ita ne ita yayanta ba su da tarbiyya ita yarinyar kuma yar riko ce sai Allah ya kintsa ta dan kuma haka Allah mai madaukakin sarki yake wani lokaci sai kaga kai naka Allah ya jarrabe ka da shi amma wani wanda yake hannunka wanda ba naka ba sai Allah ya dora shi kan layi to jarrabawa ne Allah yana so ya ga ya zaka mu'amalanci wannan abu dan haka ita wannan da ta nutsu wannan yazo sai uwar tana ta rusa abun duk wanda yazo akwai ma lokacin da aka shirya za a zo tambaya sai uwar ta ce to kafin a zo gurin mijinta ma'ana mulkin wannan yarinya tana so a turo mata mata guda biyu daga dangin mijin za ta yi magana da su suka zo ta zauna ta dinga pompa su tace ai ni nayi mamaki da wane yace wai har yana son wanci ce me ya faru wannan yarinya mazinaciya la'ananniyar yarinya irin wannan ku je ku tambayi su wane da wane ku ji labari kuma wallahi ƙarya ne wallahi tallahi ƙarya ne daga ƙarshe dai haka abu ya zo ya katabe wanda ya fito yana son yarinya wanda aka shirya za a yi aure da shi matan nan haka ta juya abin nan saboda tsabaragen hasada saboda an ganshi yana da dan dama-dama yana da dan kaza aka juya abin da ƙarfinsa ya aka mai da shi kan yatta wacce ta haifa to me ya faru ashe lumbu-lumbu ne wutar ƙaiƙayi ba su san asalin halin shi ba sai bayan an yi auren da ita ƴar ta wannan matar da wannan yaron da aka juya shi daga waccan ƴar riko din sai ga shi ya bayyana mutumin nan mashayi ne mutumin nan ɗan giya ne sannan kuma aka same shi da hali kamar ka ce irin na kidnappers domin an same shi da hannu wajen karɓar kuɗaɗe a gurin wasu ta hanyar damfara kuma lamari ya zo ya rikice ya zo ya dame ita kuma wannan yarinya aka samu mutumin arziki ya zo ya aure ta daga baya bayan an sha bakar wahala kusan sanda muka shiga cikin case din muka tsaya tsayin daka sannan aka daura mata auren amma matar nan ta so ta hana auren kuma ƙarshe Allah ya sa ita tana zaune lafiya yanzu da mijinta wancan kuma kullun ana kotu ana shari'a ana ainihin wato yana dukan matar yana dukan yarinya yana mata abubuwa marasa kyau na rashin mutunci wannan hasada mai ta haifar mata da sharri da bala'i saboda haka kai hakuri ka bar hukuncin Allah idan ya tsara shi duk abin da yazo gabanka na al'amarin wani a office kake a gurin aiki kake sa hannu zaka yi a tabbatarwa da wani ka tabbatar masa ba zai rige ka komai ba zai kare ka komai ba abin da zaka da zai hana ka na cikin al'amarin rayuwarka amma duk wannan mun ajiye shi a gefe muna tahajjuda da kyamar juna da muguntawa juna Allah yayi mana bala tabagadu wala tadabaru kar mu dinga juyawa junan mu baya daga at-tadabur min adbara yadbiru ijbaran at-tadabur wato juyawa juna baya abinda ya kai a ce ka tsaya kayi wa mutum amma ka kiyi masa abinda ya kamata a ce da kai aka taimaka aka yi amma ka ki duk wani abu wanda yake mai kyau wanda ya kamata a ce da kai aka yi ka juyawa musulmi baya wannan ba daidai bane manzo Allah ya ce wa kunu ibadallahi ikhwana ku zamanto ƴan uwan juna bayan Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka duba yadda annabi ke jan hankalinmu akan mu zama ƴan uwan juna ikhwanan ƴan uwan juna me ma'anar ƴan uwantaka take dauka ne shine duk abin da zaka yi ya zamanto ka sako wannan bawan Allah da yake dan uwanka ne musulmi ko makauci ko kuma wanda kuke gurin aiki daya ko kuke hulɗa guda daya ya zamto damuwarka damuwarsa damuwarka wannan shine fa al-ukhuwa duk abin da zaka so wa kanka na alkhairi to ka so wa wannan mutumin duk abin da zaka kyamace wa kanka na sharri ka kyamace wa wannan mutum kar ya same shi to idan aka yi haka an samu al-ukhuwa al-islamiyya in ku aka samu aka san haka to an zamanto ukhuwatun shaytaniyatun ja'iratun ukhuwa ta shaydan kuma ja'irar ukhuwa wanda ba ta da asali a cikin addinin musulunci ma'ana shine duk abin da mutum zai yi in har zai dinga kyamar dan uwansa musulmi baya san ci gaban dan uwansa musulmi baya san abin da za a zo a yi na alkhairi ya samu wani baya san kaza baya san kaza wannan ya zamanto akhu shaytan kenan dan uwa na shaydan ba dan uwa na musulunci ba muna addu'a Allah ba mu ikon bin wannan nasiha ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi hadisi ne wanda yake ingantacce saboda a ƙara kare mu daga wato gulma da kuma wato bincikar mutane ya tabbata daga Zaidu yake cewa Utiya ibn Mas'udin bi rajulin an zo wa Abdullahi dan Mas'ud da wani mutum faqila lahu sai aka cewa Abdullahi dan Mas'ud hadha fulanun takhturu lihiyatuhu khamran ga wani mutum fa ana ganin kamar giya tana duga akan gemin shi ma'ana ana zargin sa kamar yana shan giya zargi ne fa qala Abdullahi Abdullahi dan Mas'ud sai yace inna qad nuhina an at-tajassus ku sani mu musulmi an hana mu dangane da binciken junan mu akan wane yana laifi ko baya laifi yanzu haka kawai daga an ganka da wata mata a cikin mota ka wuce mutum sai yace kun ganshi nan mazinaci ne fa ba a san dalili ba ba a san sabab ba ba a san komai ba a san wani me ya hada ka da ita ba daga an ganka da wata kuna tsaye kuna magana sai yawa suna hado ta suna shirye yadda za su je su gamu na rantsi da Allah wannan kalmar sai ka yabawa ayazakinta akan ta sai ka yabawa ayazakinta akan ta ba daidai bane bal ma abinda musulunci ya nuna mana shine al'udhru an badirati mu dinga yi wa junan mu uzuri da gaugawa da gaugawa idan mutun yayi maka ba daidai ba to ka dinga ainihin wato bashi uzuri kar kai saurin yanke masa hukuncin kaza ne ka dauki uzuri ka bashi kace a ina nufin kaza ina ganin wani kaza yake nufi zai ce kaza ne sai bakin sa ya kubuce yace kaza ka bashi uzuri sai idan ya tabbata ta dukkanin hanyoyi cewa bai kyautata maka ba to anan ne duk abin da zaka faɗa sai ka faɗa amma dai a bisa yanayi na zamantakewa ana buƙatar mu dinga bawa junan mu uzuri al'uzru an badira wannan yana da matukar muhimmanci ana bada wata kissa wacce take kamar almara amma kuma kissa ce mai bada mai ban kai da bada darasi wata mata ce tana da kuliyarta kuliyan nan tana jin dadin ta tana kama beraye tana kama kaza tana maganin duk wani kwaro da zai zo ya cutar a cikin gida ana abubuwa da ita na alheri kuliyan nan sosai duk wani abu na gadin gida tana kula wata rana matar ta shiga wanka ta ajiye jinjirinta a cikin daki sai ta jiyo jinjiri yana ta tsala ihu yana ta kuka da karfin tsiya sauri take ta fito daga wanka ta ainihin wato je ta ga me yake ya samu jinjirinta tana ta sauri ta fito daga wanka ta daura zani ta fito tana fitowa sai ta ga wannan kuliyar tata ta gidanta ta fito daga cikin ɗakin ta da jinjirin ke kwance da jini a bakinta bisa mummunan zato kawai sai ta zata cewa kuliyar nan ta je ta yi waje-waje da jinjirin nan ga ma jini a bakinta ta gaggatsa shi bata san lokacin da ta dauki abun duka ba ita kuma kuliyar da ta ga alamun matan nan ta dauko abun duka ta nufato ta sai ta kalli cikin ɗakin sai ta kalli matan ma'ana tana mata ishara cewa ga abun da ke faruwa fa ita kuma matan nan idan ta ya rufe mummunan zato ya dauke ta tana zuwa ta dauki abun duka ta maka wa kuliyar nan kuliya ta yi tsalle ta faɗi gefe ta yi watsal-watsal ta shura a lokacin ta mutu tana shiga cikin ɗakin sai ta samu ahe maciji ne ya zo ya hau kan jinjirin yana nema ya gatsa jinjirin ita kuma kuliyar tana faɗa da macijin ta gaggatsa shi bayan sare-sare da macijin ya mata ta gaggatsa kuliyar abin nan macijin ta wanca kalar da shi gefe jinin macijin ne a bakin kuliyar ga jinjiri na lafiyarsa ƙalau babu abin da ya same shi wannan mata sanda ta shiga wani yanayi da wani hali a wata kissa aka ce sanda ta yi rashin lafiya saboda bala'in damuwa da ta shiga na mummunan zato da ta yi wa kulliyarta ta yanke mata hukunci to jama'a wannan akan dabba kenan dabba aka yi wa haka amma mutum ya shiga damuwa ya rasa inda zai saka shi saboda ya yi mummunan zato daga ƙarshe ya ji kunya ina ga mummunan zato da muke wa dan adam jama'a ka zo ka gama yin magana ka gama faɗin abu kaza akan mutum sai ta zo ta bayyana cewa wannan abin da duk ka faɗa ba haka bane don Allah a nan duniya kadai bai ishe ka darasi ba ka je ka gama kai kukansa da ƙararsa akan wasu abubuwa waɗanda ba ka da tabbacin haka suke ko ba haka suke ba sai daga ƙarshe bincike ya zo ya nuna cewa waɗannan abubuwan da ka faɗa gabaɗayansu ƙarya ne me za ka faɗa wa Allah kuma me za ka faɗa mishi to muƙaddara ka gama wannan abubuwan shi kuma ya mutu kuma daga ƙarshe an gano ba haka bane yanzu wa za ka samu ya yafe maka haƙƙi ne dai nasa ba na Allah ba balantana ka tuba Allah ya yafe yanzu shi ake buƙatar ya yafe maka shi kuma yana lahira ku ji tsoron Allah jama'a ku mu'amalanci junanku mu'amala mai kyau ire-iren waɗannan miyagun zato su suka haifar mana da hatta wannan coronavirus ɗin da muke ciki wallahi mutum kawai daga ya ga magana akan Facebook kawai sai ya yaɗa ta shi ma sai ya ce haka ne ya tura wa group 30 group 20 group 50 kuma wallahi ƙarya ne daga ya ji cewa an ce kaza akwai kafafen yaɗa bayanai yanzu akan page na Facebook wanda suke miyagun pagina ne na ƙarya da maganganun banza da zato mummuna ana nan ana ta yaɗa su mutane suna ta sharing suna ta abubuwa duk kalmar da kai sharing ɗinta billahi allazi la ilaha illa huwa ka jira sai ka yi bayani akan wannan sharing ɗin da kai ƙarya kai sharing ko kuma gaskiya abin da kai sharing haka yake ko ba haka yake ba ka bincika ko baka bincika ba sannan dan me kuke sharing abin da zai daga mutane hankali annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana kan cewa musulmin kirki shine al muslimu alladhi salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi shine musulmin da musulmai suka kubuta daga sharrin hannunsa da sharrin bakinsa harshensa baya fadin abin da zai kawo fitina da sharri a cikin al'umma to haka kuma hannunsa baya aikata abin da zai kawo sharri to kana amfani da hannunka wajen shafa kan wayarka kai sharrin abubuwan da suke mamunana don ka firgitar da musulmi ka tar musu da hankali za ka yi jawabi wallahi a gaban Allah kuma kana amfani da bakinka wajen faɗin maganganun da ba suke shi kenan ba don ka ɗaga wa musulmi hankali ka ɗaga al'umma hankali za ka faɗe ta kalma bayan kalma wallahi tallahi wannan kalmar sai ka maimaita ta a gaban Allah saboda haka mu yi hankali waɗannan gaɓoɓi da Allah maɗaukakin sarki ya mana dukkansu sai Allah ya tambaye mu akan su hannunka ka jira za ka yi jawabi akan me ya aikata me ya taɓa bakinka ka jira idanunka ka jira ƙafarka ka jira farjinki ko azzakarinka ka jira duk abin da ka aikata da ɗaya daga cikin gaɓoɓin nan shiryawa Allah amsoshi akan tambayoyin da zai maka wallahi tallahi to wannan kadai ya ishe mu abin darasi da abin da za mu tsaya mu yi nazari a kai amma al'ummar mu da yawa babu ruwansu don haka wannan sahabi Abdullahi dan Mas'ud aka zo aka kawo masa gulmar wannan mutum aka ce masa an ga giya tana diga akan ainihin wato gemun shi sai ce inna qad nuhina lalle mu an hana mu an tajassus dangane da binciken kwakwaf sai mun gano laifin mutum walakin Abdullahi dan Mas'ud yace sai dai in yazharu ko in yazhara lana shay'un na'khudhuhu bihi idan har abin ya bayyana to sai mu kama shi da laifin in yaso mu zo idan hukunci za a yi masa hukunci wannan mutum sammahu ibnu abi hatim fi riwayatihi al-walid bin uqbata bin abi mu'ayt sunan mutumin kenan kamar yadda ibnu abi hatim ya kawo to dan haka daga ƙarshe kamar yadda ruwaya ta tabbata daga ƙarshe kuma aka je aka bincika aka samu shi mutum ne wanda yake saurin kullun idan zai fita sai ya yi alwala kuma ya jika gemunsa da ruwa to in ya fito sai a ga ruwa yana diga akan gemun shi to wannan sai wasu suka muna da zaton cewa sai ya kwankwaɗi giya ne ya fito shauran na bakin shi yana diga akan gemunsa ne yake fitowa ka duba abin alheri yake yi maimakon a zata masa wannan alherin sai aka zata masa mummuna to wannan yana daga cikin matsalar mutanenmu kun ga wannan fa zamanin sahabbai kenan ake zuwa da irin wannan magana ina ga wannan zamani namu da yafi kowanne zamani gurbacewa da lalacewa zamanin da yanzu abubuwan da suke faruwa yanzu har ma suna nema su bayyana kamar kiyama ne take nema ta tashi ni na rantsi da Allah na fuji a jikina kamar kiyama ne za ta tashi dangane da wannan matsala da yanzu muke ciki wallahi domin ita kiyaman nan fa da ake magana fa duk abubuwan da ake fada cewa Allah zai yi su kafin ta tashi ba fa sharadi bane sai sun faru gaba daya zai iya yiwa daga cikin kananan alamat as-sa'a as-sughra idan suka faru Allah zai rugunsuma duniya kuma kai musulmi ma abinda ake bukata da kai kenan kar ka dinga zama cikin yaqinin cewa wai duniyar nan za ta cigaba da zama lafiya ka dinga ji a ranka cewa akwai yiwuwar Allah ya tada ita wallahi wannan zai sa ka ziyara aikin ka zai sa kuma ka dinga bibiyar abubuwan ka na sabo kana gyarawa amma idan ka sake ka sakankance cewa wai ai a haka za a cigaba da tafiya ba wata matsala za ta faru coronavirus za ta wuce mitin kuka yi da Allah ya ce maka za ta wuce a tambayar da nake mitin kuka yi da ubangiji da mala'iku ya sanar da kai za ta wuce kai dai kai addu'a Allah ya wutar da ita amma ba da garantin cewa za ta wuce fa wannan ba aikin ka bane aikin Allah ne saboda haka ya zama wajibi a gare ni ya zama wajibi a gare ka mu kyautatawa junan mu zato mu kuma kyautatawa Allah zato kada mu mummunan zato ga ubangiji subhanahu wataala yanzu misali coronavirus din nan ku duba yadda ta rike ta duniya jiyan nan Trump dan majalisar kasa na America da manya-manyan likitoci suka jira akan sa suka dinga ruga mishi ashar suka ce bashi da hankali domin ya fito yana bada shawara cewa me zai hana a gwada yin maganin coronavirus da maganin wanke datti ma'ana a same ka a dura ma Dettol a cikin cikin ka idan kana da coronavirus a samu Dettol mai rai da lafiya a dankara ma kashi a baki da nufin cewa wannan zai warkar da kai saboda tsabar America ta rude Trump ya rude har yana bada shawara ai amfani da maganin wanke datti ai maganin coronavirus likitocin da ke sun san illar da ke cikin wannan abu suka fito suka dinga tattaka shi suka dinga ruga mishi zagi suka ce bai da hankali ko kuma a samu aizal irin na wanke ban dakin nan aizal jama'a ko a samu wannan abin nan menene haifo ne ko menene haifo wanda ake ainihin wato wanke tufafi da shi wanda yake wanke tufafin kaya a same shi a jika shi a wanke ka tas da shi idan kana da coronavirus Trump ya hauka ce saboda corona Allah kenan malam in ya taka maka burki wallahi duk duniya ba wanda yake ya daga ma in yace baka isa ba ba wani wanda yake ya ce ka isa wallahi Allah kenan idan ba Allah ba wa zai sa Trump yazo yana irin waɗannan maganganu mutanen da suke ji a ransu cewa ba su da wata damuwa ko wata matsala suke jin cewa duk wata fitina sun fi karfin ta duk wani tashin hankali sun fi karfin shi duk wata cuta da wani zai iya fama da ita a duniyar nan su da izinin Allah sun fi karfin wannan cutar ta same su su fa haka suka dauki rayuwar haka suka dauki duniyar amma yau Trump wai yazo yana cewa wai a wanke ainihin wato ko a nemi maganin wato coronavirus ta hanyar magungunan datti yanzu ga Faransa nan jiyan nan nake karantawa su ma sun ce a ƙarshen watan 5 ko kafin ƙarshen watan 5 ma za su dage dokar ma gaba ɗaya kowa ya ci gaba da walwala wanda zai mutu ya mutu wanda zai rayu ya rayu saboda sun gama analysis sun tabbatar da cewa tattalin arzikin su ya kare akwai kamfanoni da hotel da gidajen abinci wanda duk jama'ar da suke zuwa sun watse da gidajen rawa da gidajen kaɗe-kaɗe duk sun watse don haka liabilities ya koma kan gwamnati ita kuma gwamnatin ba ta da abin da za ta cigaba da biyan su da shi don haka sun yi ittifaki tattalin arzikin su ya watse kawai yanzu abin da suka ce shine ƙarhe za su sake mutane su cigaba da harkokin su kawai wanda duk ya kwaso corona yazo ya mutu shikenan wanda kuma Allah ya tsiratar shikenan Allahu akbar ashe Allah ya kai ya taka wa duniya burki haka mutane ba su sani ba ashe haka muke a yayin karfin mu ba komai bane ashe duk tattalin arzikin ƙarya ne Allah ne ke rike da kowa idan ya sake kowa ba wanda ya isa ya motsa to wallahi wallahi kai musulmi darussa ya kamata ka dinga dauka akan irin waɗannan abubuwan kana shiga taitayin ka dangane da ubangijinka su dama ba su da Allah ma'ana ba su yadda da Allah ba ba su yadda da musuluncin ba ba su yadda da ire-iren waɗannan abubuwa na aqidar tauhidi da kai kai da risu ba don haka duk hayaniyar duniya su sana kansu amma kai ana buƙatar ka dinga gane cewa ubangijinka ne ke jarrabar ka Allah ne ya turo ma wannan masifar dan haka baka da aikin da ya wuce ka koma zuwa gare shi subhanahu wataala. Allah madaukakin sarki yayi mana dan haka yake cewa an hana mu wannan amma idan ya bayyana gare mu to zamu ainihin wato abun nan da Allah ya ce wala tadassasu ai an ba'd ala ba'dikum ba'd kar ku dinga bincike akan junanku da juna wat tajassus galiban yutlaqu fi shar kamar yadda muka faɗa hi tajassusi ana ambani da shi ne wajen fadin abin da yake sharri wa minhul jasus da naga nan ne a samu kalmar jasus dan leken asiri wanda yake binciko abin da yake a boye wa amma tahassus fa yakunu galiban fil khairi amma at-tahassus yana zama ainihin wato akan alkhairi ake kamar yadda dazu alarma ya ja mana aya cikin suratu yusuf ya baniya idhhabu fatahassasu min yusuf wala ta'asu min ruhillah innahu la ya'asu min ruhillah illa alqaumul fasiqu wa kad yusta'malu kullun minhum fi sharri amma ana amfani da kowanne daga cikin su akan magana akan sharri kamar yadda dazu dai muka faɗa kama sabata fi sahihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzan Allah yace la tajassasu wala tahassasu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana mun fasara wannan hadisin dazu wa qala al-auza'i al-imam al-auza'i yace at-tajassusu al-bahsu an ash-shay abinda ake nufi da tajassus shine binciko abu a nemo abu a binciko shi wa tahassus al-istima'u ila hadith al-qaumi wa hum lahu karihuna shi ku at-tahassus shine mutun yaje yana sauraron maganganun mutane wanda ba sa so yaji kamar yanda muka faɗa dazu mutane sun koma suna sirru suna magana su ta sirru kai kuma ka dinga leka kunnanka ko ka dinga kasa kunne kana so sai ka ji me suke tattaunawa wannan shine at-tahassus kamar yadda al-imam al-auza'i ya ainihin wato fassara aw yatasamma'u ala abwabihim ko kuma yaje yana kasa kunne akan kofofin mutane suna cikin daki suna tattaunawa amma mutun yaje yana ainihin wato saurara watadabur as-sarmu shine ainihin wato juyawa juna baya wala yaghtab ba'dukum ba'dan kar ku juyawa kar ku gulmar junanku da juna fihi nahyun 'anil ghiba a cikin wannan magana da Allah ya faɗa malamin suka ce akwai hani dangane da gulma wa kad fassara hasyari'u kama ja'a fil hadithi alladhi rawahu abu dauda kuma manzan Allah ya fassara ta kamar yadda yazo a cikin hadisin Abu Dauda daga Abi Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka tambaye shi mal ghiba mecece gulma kala sai annabi yace zikruka akhaka bima yakrahu ambatan dan uwanka da abin da baya so a karkashin wannan idan mutun dogo ne sai kace masa dogo kuma alhalin baya so a ce masa malam dogo to kai gulmashi zamu zo mu ji hadisi nana Aisha ta faɗi wata magana dangane da wata daga cikin matan manzon Allah wanda wannan yake nuna kamar ta nuna halittar ta gajeruwa ce gajeruwar mata ce ba doguwa ba manzon Allah yace laqad qulti kalimatan kin faɗi wata kalma law muzijat bima'il bahari da za a diga sharrin ta a cikin ruwan teku da sai ya canja gaba ɗaya saboda muni shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kalma ce ta faɗa ba wai na kasta ta tai ta faɗi wani aibin ta ba kawai cikin halittar ta ne tace ka ai wance gajeruwar mace ne gajeruwar mace kuma kamar kaji mutum yana cewa ai dogon mutum akwai kaza dogo zauren yunwa kaza ko kuma gajere yana da hancini duk gajeren mutum yana da kurnu ha ba wani ai gajere ne yana da kurnu to wannan abin da kake faɗa wallahi gulmace haka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya faɗa to ballantana kuma kaji kana faɗin maganganu munana akan dan uwanka musulmi kana fadin abin da ka tabbata ba haka yake ba kana nuna yana aikata abin da yake ba shi da kyau wannan bai tabbata ba kuma ba daidai bane dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa wannan shine gulma kila sai wasu sahabbai suka ce in kana fihi ma taqulu idan kuma abin da na fada akan sa ma aqulu in abin da na fada akan sa yana aikatawa fa sai annabi ya ce in kana fihi ma taqulu fa kadika taftahu in ma abin da ka fada akan sa yana aikata to anan ne kai gulmashi wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu in kuma har ka fada abin da bai aikata ba laifin sa bane to kai masa buhutan ka zalunce shi sai manzon Allah kuma yace wal buhutanu ashaddu min al ghiba shi ko buhutan yafi ma giba yafi gulma tsanani dan haka gulma dai haramun ce gabaki daya sai malamai suka ce illa must ta'azana alaihi zalika ar-rajul al-fajir wato sai kuma abin da yake istisniya min zalika akai dogaciya dangane da shi kamar yadda maslaha za ta rinjayar kamar yadda yazo a cikin magana al-jarh wa ta'dil wato ana magana akan wane marawaici ne amma yana da matsala na iya rike hadda baya iya rike hadda kowa na marawaici ne amma makaryaci ne, kowa na marawaici ne amma yana ta dalisanci, yana da magudi a cikin ruwaya da sauran waɗannan abubuwa, dan an bayyana su dan a kare hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To ba ai gulma ba anan gurin, shine al-jarh wa ta'dil wan nasiha. Haka kuma idan ka zo yi wa mutun nasiha, nan ma kuma in zai yi ka ainihin wato kira shi gefe kai da shi ka gaya masa abin da yake wanda ba daidai ba, kar kai masa nasiha cikin jama'a sai ya zama ita ma gulmaci, sai ya zama kai ne dan ka tozarta idan jama'a su gane yana da matsala. Shine Imam Shafi'i yake cewa tajannubun nasihata fil jama'a, ko takhallisun nasihata bin firadi wa jannubun nasihata fil jama'a. Yace fa innan nusha bainal nasi naw'un min at-tawbihi la arda istima'a. Yace ka dinga mun nasiha ni da kai in kaga laifina, kar ka dinga mun nasiha cikin jama'a. Yace domin yin nasiha cikin jama'a wato wani nau'i ne na wulakanta mutum da cin zarafin mutum. Ba zan iya fahimtar ka ba, ko in gane abin da kake faɗa, ko in daina abin da kake faɗa cewa laifina ne. Saboda haka koda zaka yi mutum nasiha akan wani abu, kar ka zo cikin taron jama'a ka tona masa asiri, ka kira shi gefe ka je ka gaya masa, idan ya gyara fa lillahi alhamdu, in bai gyara ba kai dai ka gama naka. To wannan babu laifi dan kai wannan. Haka kuma idan mutum misali yana da wata matsala, babu laifi. Kamar yadda aka samu wani mutum ya zo ya yi wa manzon Allah sallama, da manzon Allah da ya amsa masa kafin ya fito sai ya ce bi'sa akhul ashira, tir da dan dangi irin wani. Saboda me? Saboda annabi ya nuna mutum ne yana da sharri, yana da matsala tattare da shi, mutane su yi hankali da al'amarinsa. Da kuma kamar yadda Fatimatu bintu Abi Hubaysh, Fatimatu bintu Qais, Allah ya mata rahama, Muawiya ya yi mata magana yana so zai aure ta. Haka kuma Abu Jaham shi ma ya yi mata magana yana so ya aure ta. Haita dai ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana neman shawara, sai manzon Allah yake ce mata amma Muawiyatu fa su'ulukun. Shi Muawiya da kike gani su'uluk ne, wato talaka ne, ba shi da komai, zaki sha wahala a hannun shi. Ma'ana ba zaki samu wadataccen abinci da wadataccen abun nan ba. To babu laifi kai ma an zo an tambaye ka shawara, in ka san wata matsala ta zamantakewa da iyali tattare da mutum, to dan ka faɗa baka yi laifi ba, baka yi gulmar shi ba, in an zo ne an nemi shawararka. Amma daga nan to kar ka faɗi wata magana. Misali mutum ne asalinsa wato ba shi da iyaye ta hanyar sunna, ma'ana ɗan shege ne, misali kamar yadda Hausawa suke faɗa. Amma fa mutumin kirki ne, mai sallah, mai azumi, mai kyauta, mai sadaka, mai taimakawa mutane, yana riƙe iyalansa da gidansa daram, sai zo yana neman mata, sai aka zo aka tambaye ka shawara, ya kake gani dangane da wani? A dangane da matar mu da yar mu da yake nema, sai ka ce wallahi mutumin kirki ne, zai rike muku yar ku. To tsaya iya nan, kar ka ce sai dai kuma dan ta gaban Fatiha ne. To kana fadin wannan kai gulma, dan wannan baya cikin abin da ake bukata ka fada a lokacin, dan ba akan sa ake binciken ka ba. To wannan shine, dan haka abin da ka sani na halin mutum mai kyau babu laifi ka fada. Haka in ka san halin sa mummuna akan wannan abin da aka tambaye ka, babu laifi ka fada. Amma daga nan kar ka kara gaba. To wannan shine abin da malamai suka tabbatar dangane da wannan. Da haka yace amma Abu Jaham, amma kuma shi Abu Jaham fala yabau asahu an atiqihi, baya barin sandansa akan wuyansa. To malamai sun yi tafsara, daga cikin fassara suka ce mutum ne mai dukan mata. To kaga wannan, ko kuma suka ce la yadau afahu an atiqihi, mutum ne mai yawon kiwace baya zama ya kula da iyalansa, kullun sandansa tana wuyansa, ya tafi jeji, ya tafi gona, ya tafi kiwo, to ke zaki sha wahala a hannun shi da sauransu. To waɗannan abubuwa duka sun tabbata. A takaitan takaitawa dai, lokaci ya kure mana, mu ji tsoron Allah, mu kiyaye gulma. Wannan aya ku yi hakuri bayan Allah, domin wallahi tana daga cikin ɗabi'u da miyagun halaye da mutanen mu suke aikatawa. Gobe idan mun zo zamu tashi kanta mu ƙarasa sai mu shiga ayar gaba. Abinda muka faɗa daidai, muna addu'a Allah ya ba mu ladansa. Wanda muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe, da ni da ku Allah ya yafe mana. Kamar yadda muka faɗa, duk mutumin da yake da tambaya zai iya turo tambayarsa ta wannan peji namu na Sheikh Adam Muhammad Albani Gombe, sai ya turo tambayar, ma'aikatan mu za su ɗauki wannan amsa tambaya su ba mu, sai mu amsa. Sannan na biyu, mun yi bayani dangane da duk mutumin da yake so ya taimaka da wani abu, kasantuwar babu walwala, na mu zauna mai tafsiri tare, ku ba da gudunmawa, sai muka ce bari mu ba ku dama na ku taimaka ɗin tunda akwai masu buƙata. Muka ba da akawun namba jiya, kuma jama'a da yawa kusan mutum takwas sun ba da taimakonsu, mutum ɗaya mace ne, mutum bakwai duka maza ne. Daga ciki akwai Sani Muhammad ya turo mana naira 100, daga ciki akwai Buba Sa'idu Adamu ya turo mana 500, a ciki akwai Umar Afolos ya turo mana naira 1,000, akwai Muhammad Redwanu ya turo naira 1,500, akwai Adamu Abdulrazak ya turo naira 500, akwai Awwal Zakari ya turo naira 10, akwai Sakina Abdullahi ta turo naira 500 akwai Adamu Ahmad ya turo mana naira 100 total din kudin da aka turo mana na fi sabilillahi wanda za a taimaki bayan Allah da shi naira 4,210 muna addu'a duk wanda suka bada wannan taimako Allah ka maida allura garma Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka buda musu Allah ka tsare su daga coronavirus da sauran al'ummar musulmi gabaki daya arzikin su Allah ka yaukaka shi duk abin da suka mallaka na dukiya ubangiji madaukakin sarki ka sa albarka ibadu da zasu gabatar da mu da su a cikin wannan wata Allah ka amsa mana da mu da su baki daya wannan dukiya da suka bayar Allah ya sa ta zamanto sanadiyar shiga aljannar su dan uwa zamu dakata anan sai gobe kuma insha Allah ta'ala za ku ci gaba da ainihin wato sauraron wannan tafsiri a daga wannan page namu da kuma gidajen radio abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan su wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh